Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jihuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Baba Yakubu Maiyari da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 6 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji yadda jihohi suka fara rungumar batun gina manyan tasoshin zamani kan manyan hanyoyi. Za a ji cewa wani malami ya yi wa ɗalibarsa yar shekaru 12 ciki. Za kuma a ji yadda ake kokarin tayar da kumatsar mata a Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi, Zahara Fage ta biyo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar da karantawa Baba Yakubu Maiyari. Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanar da rasuwar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe da safiyar yau Juma'a. Shugaban Zimbabwe ya faɗa a cikin wani sakon Twitter da wannan safiyar Juma'a cewa a cikin bakin ciki da alhini nake sanar da ku rasuwar shugabanmu na farko, wato Robert Mugabe. Mnangagwa ya yaba wa marigayin inda ya kira shi da dan kishin Afirka wanda ya gwagwarmaya domin ceto mutanensa daga bauta. Ya ce Mugabe ya taka rawar gani a tarihin kasarsa da ma nahiyar Afirka baki daya wanda ba za a taba mantawa da shi ba. Mugabe wanda ya kwashe kusan shekaru 40 yana mulkin kasar Zimbabwe ya rasu ne yana da shekaru 95 a kasar Singapore. A cikin watan Nuwamban shekarar 2017 ne sojojin kasar suka hambari da gwamnatinsa. Kasuwar hannun jari ta Amurka ta tashi a jiya Asabar biyo bayan amincewar da Amurka da China suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya. Kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 372. Haka zalika kasuwar S&P ita ma ta tashi da kashi 1 cikin 100, yayin da kasuwar Nasdaq ita ma ta tashi da kashi 2 cikin 100. Sabbin haraji da akan kayayyakin China da Amurka da kuma rashin tabbas da yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokaci suka iya zuwa ƙarshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar. Da safiyar jiya Alhamis ne China ta sanar cewa Washington za ta shirya wani babbar tattaunawa a farkon watan Oktoba. Kasar Afirka ta Kudu ta fara tantance barnan tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako, wanda a cewar hukumomin rikicin ya halaka mutane 10 kana wasu da dama suka jikata, ya kuma jefa kasar cikin tsoro da tabarbarewar harkokin kasuwanci. Haka zalika ya illata dangantakan kasar da wasu kasashen nahiyar Afirka. A wani jawabi da ya ta talabijin a jiya Alhamis, shugaban Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da hare-haren da ake kai wanda aka fara a ranar Lahadi, wanda wasu mutane da suke tunanin baki sun kwace musu ayyuka a kasarsu suka shirya. An kai hari akan ɗaiɗaikun mutane kana aka lalata gidaje da wuraren kasuwanci. Ramaphosa ya ce mutane 2 cikin mutane 10 da suka mutu 'yan kasar waje ne, ko da yake bai ambaci kasar da suka fito ba. Ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin Gauteng da ke arewa maso gabashin kasar, yanki da birnin Johannesburg da kuma babban birnin kasar Pretoria suka haɗe. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ci gaba da ƙara ƙaimi a jiya Alhamis akan neman shirya zaben wuri, duk da koma bayan da yake ta samu a majalisar dokokin da kuma murabus na farab daya da wani dan uwansa yayi akan mukaminsa na minista da kuma majalisa. Yayin wani jawabi a Yorkshire, Johnson ya ce akwai bukatar gudanar da zabe cikin gaggawa saboda masu kada kuri'an kasar su yanke hukunci akan ko kasar za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da yarjejeniya ba ko kuma a tabbatar da yarjejeniya da aka tambaye shi ko zai nemi karin lokaci akan gudanar ko kuma daga kungiyar tarayyar Turai na wa'adin ficewar sai Johnson ya ce ba zai yadda ba yace wani jinkirin da ake samu ba wato ba shi da amfani don haka ba zai yadda da neman karin lokaci ba da karshe duniya ta maida hankali kuma akan yankin Bahamas inda dubun-dubatan mutane da suke cikin damuwa suka fara gwagwarmayar sake gina rayuwarsu biyo bayan bardar da mahaukacin guguwar nan ta Dorian ta yi musu rukunin aikin bincike da ceto na ƙasa da ƙasa ya baza ma'aikata a faɗin tsibirin Abaco da kuma Grand Bahamas domin ceto mutane daga wuraren ma'aikatan sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba abinci da ruwa ma'aikatan tsaron gabar tekun Amurka da sojojin ruwan Burtaniya sun tsaya da jiragen ruwa a tsibirin kana majalisar ɗinkin duniya tana aikawa da kayan tantan na abinci wanda za a iya cin su kai tsaye da kuma na'urorin sadarwa mai amfani da taurarin dan adam da yammacin jiya Alhamis adadin mutane da suka mutu a Bahamas ya kai 30 amma kuma ganin yadda ruwa ya lalata ƙauyuka da wuraren shakatawa jama'an sun ce akwai yiwuwar adadin zai karu
Baba ya kuma makiyar da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara yadda zangonni a Abuja inda rahotanni ke nuna cewa batun gina tasoshin manyan motoci na zamani na da samun karbuwa na sira da mai kaya gare ka.
Irin waɗannan tashoshin dai yana da tagomashi a ƙasashe masu cigaban masana'antu inda a Najeriya wasu garuruwan kan manyan hanyoyi kan zama a cinkushe da manyan motoci kan dakata don hutawa da hakan kan toshe manyan hanyoyin.
What they found out is that most of those drivers in 24 hours
ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa da an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a hudu ne kacal cikin sa'o'i 24. In ji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC Injiniya Chidi Kesi Izuwa.
Gas station, hotels, restaurants, kiosks.
Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Misalan biranen da direbobin manyan motocin kan tsaya sun hada da Wabolo Abu a Enugu, Fatos kuma jihar Yobe, Tafa da Kikan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Marabar Jos da ma Dikwa Niger, gwamnan Yobe mai Malabu ne ya zara sashin gina irin wannan tasha a Fatos. Da kullum akalla manyan motoci 400 ke shiga da fita daga garin saboda lamura da suke shafi hada-hadar shanu da sauransu.
Fotoskum yana daga na gaba a dukkan arewacin kasar nan akan maganan harkar manyan motoci. Kuma wannan abu ne abin alfahari da zai samar da aikin yi bila adadin.
Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello da hukumar sa ke jagoranta shirin ya ce baya ga rage hatsari tsarin zai samar da tsaro ga kayan da aka yi oda.
Kai ka yanzu in ka yi oda kaya daga Lagos zuwa Kano inda zai kai shi kwana 8 to wannan ba zai yiwu ba. Inda kayan ka suke za ka ga inda suke. Shi driver za ka ga trailer din shi kana tracking kenan. To zai rage tsaiko wajen kawo kaya. Kamar gari ne gaba daya kuma ba wai zone sai trolloli ba ko kai kana da karamin mota kana yata zango ka zanna ka huta.
Duk da yunkurin dawo da titin Dogo har yanzu kashi 90 cikin 100 na kayan da aka yi oda a raba birane da kauyuka manyan motoci ke kaiwa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada Adamawa inda wakilinmu ya turo da rahoton cewa baya ga matsalar fade na yan shila da yan jigaliya jihar ta shiga fama da matsalar fade makananan yara. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Yayin da ake jimamin fadin da ake wata karamar yarinya a 5 biyar da haihuwa sai kuma ga wata sabuwa ta kunno inda jami'an rundunar tsaron farin kaya na civil defense suka samu nasarar cafke wani malamin primary Nathan Yusuf da koyewa wata ɗalibarsa 12 fade da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki. Komandar rundunar tsaron farin kayan a jihar Abdullahi Nuruddin ya ko bai ne da lamarin ma ya faru da kuma irin matakin da za a dauka.
To muka je muka kama shi da muka je report kuma shekarun yarinyan nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba.
Yanzu me za ku yi shi?
To yanzu da muka gama duk binciken da zamu yi, zamu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
Malam Suleiman Sandanam Tari bappa ma yake ga wanda aka yi wa fadin. Ya ko bukaci ne da abi kadin wannan lamari domin zama darasi.
Wanda kake jira ne ko kake tsaya mana ta bi mana kajin mu ta kare wannan yarinyan kuma irin wadannan malaman da suke cikin wannan ayyukan muna roƙon gwamnati
don ma duba lafiyarta. Tuni ko aka magarziya da wanda aka yi fadin zuwa cibiyar kula da wanda aka yi fadi na asibitin kwararru da ke Yola wato Hope Center. Barista Bashir Tahiri Yola na mako cikin an kwamitin cibiyar. Ya ma bayyana irin matakin da suka dauka.
Gaskiya muna kan shirye-shirye mu ga cewa wannan yarinyan ta samu adalci. Shine na farko muka yi kokari mu kai ta asibiti an ji an mata gwaji don a tabbatar cewa ba ta da kanjamau, ba ta da irin kananan cuta da ake samu wajen jima'i. Wayannan duk an yi test din an kuma tabbatar insha Allah ba ta da matsala. To sannan tana da juna biyu.
To wai koya wannan malami da ya kaita wannan ta sake ji a yanzu?
Gaskiya na yi wannan ne da matsala ko wani abin da zaka yi. Zaka ga kamar zaka abin zai ka dali ne amma daga baya zaka zo kai regression
kamar wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kanta ba wannan ne na farko ba
a wannan ne na farko
yanzu ya kaji a matsayin ka na malamin makaranta kai ka tona abu
yalla boye gaskiya ban ji dadi ba nayi nadama sosai
idan aka wayar ka haka ya zaka je
ba zan ji dadi ba
koma da menene dai yanzu ku an zura ido a ga yadda shirin fadin ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Murabba Amurka daga Yola a Nigeria.
To gaida Ibrahima kafin mu ci gaba ga wannan. Just inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke tafa da wani rahoto kan batun nan na tayar da ku matsar mata waɗanda aka ce su suka fita talauci. Gare ki.
Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ayyana cewa kashi 65 na 'yan Najeriya na fama da ƙuncin rashin ababen more rayuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya a rahoton da ta fitar ranar 3 ga watan Satumban wannan shekara ta bayyana cewa yawan 'yan Najeriya ya haura miliyan 201. Wanda kusan kashi 50 daga cikin su mata ne da ke karkara suke kuma fama cikin talauci. A cewar dakacin lafiya ta gabas a jihar Nasarawa Alhaji Adamu Tanko, wasu shirye-shiryen tallafi da hukumomi suka kawo zai tallafa wa mata da matasa fita daga kangin talaucin da suke ciki.
Mataye wanda ake ba su wannan kuɗi, duk matan da ta zauna da talauci ta taso don ba ba su kuɗi ba sai da aka nuna musu hanya da za su ainihin yi amfani da wannan kuɗin.
Banda kokarin da gwamnati ke yi, kungiyoyi masu zaman kansu na taimakawa wajen tallafawa mata dogaro da kansu. Kan haka na zanta da daraktan shirye-shirye na Bia Farms Hamisu Suleiman da suka raba ƴaƴan kaji da kifi wa mata da matasa fiye da 24,000 a jihohin Plateau da Nasarawa don tallafa musu samun rayuwa mai inganci.
Dole iftila in ya fado zai fada ne akan matasa da ƴan uwa mata. Shi yasa muka fi bada karfi a wajen mata da matasan mu.
Yanzu a yanzu mutane nawa za a ce sun ci gajiyar wannan shiri naku?
Eh to gaskiya jihar Plateau mun yi wa local government guda 6. A ciki muna da beneficiaries kusan 24,000. Gaskiya mu burin mu shine a ce mun shiga jihohi 36 a Najeriya kuma a cikin lokaci kadan.
Wasu mata da suka ci gajiyar shirin a jihar Nasarawa sun bayyana irin matsalolin da mata ke ciki da yadda rungumar kiwon kaji da kifi zai taimaka wa iyalansu.
Sunana Fatima. Kan ba mu da wani abu da zamu jujjuya shi na mata na cikin gida, shine yasa mun zo mun karbi wayannan kazina. Idan ne kiwo, idan har Allah ya sa musu albarka na sayar, zan danga dan tallafa.
Sana rayi na Tugwani Abubakar. Kowa yana da damuwa. Duk yawanci uwan ƴaƴa ne take wannan kokari.
Yanzu kina ganin kamar runguman musamman kiwon kaji zai taimake ki wajen fitar da
Allah zai taimaka.
Shi ma sarkin Baura a garin Lafiya dake jihar Nasarawa yace suna kan fadakar da al'umma muhimmancin kama sana'ar yi maimakon zaman kashe wando.
Duk wanda ya dungara da ma aikin gwamnati to wahala ya same shi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.
A gaida Zainab, to yanzu ko bari mu za ku gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum, Bilkisu Ado Zango, wacce ta yi primary a Pampas Private School a Surulere, Lagos, kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK. Na yi karatun Turanci a degree ina yana da BA English Language. Wani kwas kiyan karanta a jami'a, shi kwas da kiyan karanta abinda kike so ne ko ku ba shi bane. Na karanci English Language a Bayero University, duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi International Relations, amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar Syria EBU. Kuma gaskiya a lokacin sai daga kai bayan je in yi Turanci, tunda a duka qualifications ina gabaki ɗaya na ficin sa. A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal, ban taɓa maimaita ko faɗi jarabawa wannan subject ɗin a makaranta ba. Kuma gaskiya tun da nake ban taɓa ɗaukan ƙasa da A tun daga primary har na gama jami'a da muke yin language ba. Dama da na so yi International Relations, dama na iya French a lokacin sosai, nake so in cross-fund da zai sani in zama kuma a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin cigaban rayuwar al'umman Najeriya. Amma kuma gaskiya da na samu English language ɗin sai na gama kuma sai ya fi mun alheri, domin gaskiya na fito da qualification mai kyau, ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawa makaranta. Tun ina level 1 nice na zama best student na ajinmu, haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama. Kawai dai matsalolin da muke samu, tunda ina da bukata na musamman, ina da larurar kafa, wani sa'in lokacin ajujuwan ba su da muna da yawa ajin yi mana ka dau wani sai za a ce mu matsa daga wani aji mu ji wani aji ka je kai da kake da larura mutum mutane sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da haka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mu ina kafa a cikin abubuwan karatun mu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun sauƙin zuwa makaranta ma su ringa samun sauƙin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun ma hakikanin gaskiya dole mu gode wa iyayenmu saboda da ba dan su ba wannan gwagwarmayar ba za ta yi ba suna karfafa mana gwiwa ta kowane hali suna kokarin su ba mu gudunmawa yanda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi yasa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi ƴan uwa da abokan arziki ba don wasu suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yanda ya kamata ba har da akwai wani ɗan uwanmu da ya zo yake faɗa wata ƴan uwanmu ina jin su yake cewa wannan gurguwan bai za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sirkai da shi yana jin kunyata ina jin kunyarsa duk da jibi sanna ma san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawa wanda zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatun na yanda ya kamata.
Tuma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaishe ki yanzu kuma ga Zahar Fage da shiri na gaba.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridan New York Times inda aka rubuta labarin Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya yi alkawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta yi wa yankin Caribbean mai yawan tsaunuka kacakaca. Minnis ya bayyana wa manema labarai cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a tsibirin Abaco ya kai mutane 20 kuma jami'ai suna sa ran yawan adadin mutanen da suka rasu zai karu. Guguwar iskar Dorian ta shafe kauyuka da gidajen mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika 'yan kwana-kwana da suka kware da aiki a bakin teku da masu ninkaya domin bada tasu gudunmawar. Haka zalika jami'an sojan ruwan Birtaniya da kungiyar bada agajin kasa da kasa ta Red Cross da ma Majalisar Dinkin Duniya suna nan suna bada tallafin abinci, magunguna da duk wani abin da ake bukata. Yanzu kuma za mu koma jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin wata matashiya yar jihar Ohio da ke nan Amurka ta tura wa mahaifiyarta sakon karta kwana a wani kadan bayan ta kashe jaririyar da ta haifa inda ta rubuta cewa na kasance mai farin ciki, ciki na ya kwanta kamar yadda yake a da, a cewar masu shigar da kara. Brooke Skylar Richardson a shekaru 20 da haihuwa ana tuhumarta da kisan kai da cin zarafin dan adam da cin zarafin gawa. Ana tuhumarta da kashe yarta da kuma binne ta a bayan gidan da ita da iyayenta suke zaune. sai jaridar Insider inda aka rubuta labarin cewa kamfanin dillancin yada labarai na CNN ya ce wani ba Amurka dan jihar Florida ya bada gudunmawar kayan dauki zuwa ga Bahamas inda mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta lalata kayayyakin sun hada da kayan abinci da generator wanda kudin su ya kai dala Amurka dala 250 kimanin miliyan 18 kenan a kudin Najeriya ya sai waɗannan kayayyaki ne a shagon Costco dake garin Jacksonville mutumin wanda ya nemi a boye shi ko wane ne ya sai kayayyakin ne inda za a tura su wurin adana kayayyaki dake Seward a Florida sannan za a tura kayayyakin ta jirgin ruwa zuwa Bahamas mutumin ya kara da cewa akwai muhimmanci wajen taimakawa juna maimakon zama haka kurum idan akwai bukata to ku taimaka sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum suna Rabab Faharuna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah hakika kasar Afrika ta kudu da sauran kasashe na Afrika zamu iya cewa tamkar kwaryar kasa ce da ta sama ganin cewa gaba daya mu muna nan ne a lafiya guda daya to amma sai dai gaskiya muna tare da Allah wadai da wannan dabi'a wacce al'ummar kasar Afirka ta kudu suka aikata na koran baki na kyamar su amma al'ummar Afirka ta kudu assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin dairin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga masu maganganu marasa daɗi akan rufe boda da mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari yayi to ya kamata ƴan Najeriya su kallaci halin da kasar mu take ciki musamman na rashin tsaro kuma maganar shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shine idanunmu ba muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin kasar nan daga wasu kasashen makotanmu
to yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice
kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanar da rasuwar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe da safiyar yau Juma'a shugaban na Zimbabwe ya faɗa a cikin wani sakon Twitter da wajen safiyar cewa a cikin baki ciki da alhini nake sanar da ku da suwar shugaban mu na farko Robert Mugabe Mnangagwa ya bayyaba wa marigayin inda ya kira shi da dan kishin Afirka wanda ya yi gugurmaya domin ceto mutanensa daga bauta ya ce Mugabe ya taka rawar gani a tarihin kasarsa da ma nahiyar Afirka baki daya wanda ba za a taba mantawa da shi ba Mugabe da ya kwashe kusan shekaru 40 yana mulkin kasar Zimbabwe ya rasu ne yana da shekaru 95 a kasar Singapore a cikin watan Nuwamba shekarar 2017 ne sojojin kasar suka hambarar da gwamnatinsa kasuwar hannu jari ta Amurka ta tashi a jiya Alhamis biyo bayan labarin amincewar da Amurka da China suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya sabbin haraji akan kayayyakin Amurka da na China da kuma rashin tabbas da yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokaci ka iya zuwa ƙarshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar Afirka ta kudu ta fara tantance barnar da tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako ya janyo mata wanda hukumomi ke cewa rikicin ya hallaka mutane goma kana ya wasu da dama suka jikata rikicin ya kuma jefa tsoro da kuma taɓarɓarewar harkokin kasuwanci a cikin ƙasar ga haka zalika ya lalata dangantakan ƙasashen
to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Carl ni Ibrahim Karimu Garba ke cewa a huta lafiya.